Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 Cyclo House 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tushe kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niyya a kuma ana iya samu Alpha Radio dake kuma cikin kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace, a ba mu kanun labarai.
To, ladan shugaban Amurka Donald Trump ya sake dorawa magabacinsa laifin gaza daukar matakin dakile shishigin Rasha a zaben shugaban kasa ta shekara ta 2016. Tarin sharar bola ya zaftare ya rubtawa gidaje da dama ya kuma kashe akalla mutane 17 a kasar Mozambique. Kana gwamnatin kasar Somalia ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni 4 bayan korar tsofaffin kwamandojinta.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa wasu da ake zaton ƴan Boko Haram ne sun kai hari a wata makaranta da ke garin Dapchi a cikin jihar Yobe.
Sun shiga makaranta haruna har bakin kofa na ba.
Kofan gidanka a cikin makarantar?
Wallahi dam.
Ya aka ga kafta yanzu?
Wallahi sai Allah.
To, a can jihar Adamawa kuwa idan an jima kaɗan ne za su karɓi bakuncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari.
Wanda ya kamata nuna ma mai girma shugaban ƙasa shi ne mu fito duka mu marabce shi mu nuna masa ƙauna. Akwai wasu wurare da za a takaita kar a samu mutane su cunkusu.
Kuma muna da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. To, amma duk waɗannan fa sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake dorawa mutumin da ya gada laifin gaza daukar matakin da ya dace dangane da shishigin Rasha a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016. Obama shine shugaban kasa har zuwa lokacin da kuma bayan zaben shekara ta 2016. Saboda haka, menene yasa bai dauki mataki akan shishigin da Rasha ta yi ba? Bisa ga cewa Trump a shafin Twitter jiya Litinin, sukar Obama ne na baya-baya na ajerin sakonni da shugaban kasar ya rubuta a shafinsa na Twitter. Trump ya saba yin haka irin wannan korafin tare da watsi da tasirin katsa London da Rasha ta yi, a maimakon haka yana kushewa magabacinsa da gaza daukar matakan takawa Rasha birki. Tun farko jiya Litinin fa da shugaban kasa ta Rasha ta Kremlin ta musanta cewa da haninta. Kakakin gwamnatin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai cewa zargin ba shi da tushe. Ya yi wannan bayanin ne 'yan kwanaki bayan da kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta ya tuhumi waɗansu Rashawa 13 da kuma kamfanonin Rasha 3 da ayyana yaƙi ta hanyar sadarwar intanet da nufin haifar da ruɗani a zaben domin amfanar Trump. Tuhumar kamfanonin Rashan da kwamitin Mueller ya yi na nuni da cewa wani kamfanin nazari ta hanyar sadarwar intanet da ke St. Petersburg wanda ke alaƙa da Kremlin da ma'aikatansa 12 da kuma mai ɗaukar nauyin kamfanin ne suka kulla wannan makarƙashiyar.
Wani tarin sharar bola da ya zaftare ya arangazo a babban birnin ƙasar Mozambique ya rufta gidaje da dama ya kuma kashe aƙalla mutane 17. Ana kyauta da zaton ruwan sama da aka tafka mai ƙarfi shine haddasa rushewar wannan bola a wata unguwar matalauta a birnin Maputo. Hukumomi sun ce mai yiwuwa ne har yanzu akwai gawarwaki a ƙarƙashin bolar da ke Hulen, yayin da ake ci gaba da aikin ceton rayuka. Kafofin sadarwar ƙasar sun ce tudun bolar ya kai tsawon gini mai hawa 3, ɗaya daga cikin waɗanda ke zaune a yankin Mario Castigo. Ya shaidawa sashen Portugal na murya Amurka cewa kimanin gidaje 7 suka lalace sakamakon zaftarewar wannan bola. Mazauna yankin sun ce bola ta cika kuma an dade, ana kira da a rufe ta.
Jami'ar Hamayya ta Afirka ta Kudu ta kushewa jawabin farko kan halin da kasa ke ciki da kakkausar lafazi da sabon shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya gabatar. Tana ta baba kan ko sabon shugaban kasar yana da wani kwakwaran shirin shawo kan kalubale da kasar ke fuskanta. Kwana ɗaya bayan hawa mulkinsa da kuma mai gurbin Jacob Zuma da tauraron sa dishi, Ramaphosa ya yi jawabi ranar Juma'a inda ya bayyana manyan gurorin da yake so ya cimma, ya kuma kalubalanci ƙasar ta bi sawun gwarzon shugabansu. Sai dai zaman majalisar da aka yi jiya Litinin ya ba ‘yan hamayya damar kushewa burin shugaban ƙasar, suka kuma yi haka. An nuna raunin tsarin Ramaphosa, aka kuma bayyana alamar tambaya tsare-tsarensa, kama daga tsaron al'umma da ilimi da kula da lafiyar al'umma da kuma shirin jam'iyyar ANC na kwace gonaki ba tare da biyan diya ba. Babbar jam'iyyar Hamayya Democratic Alliance ta kuma kalubalanci alkawalin da Ramaphosa ya yi na kawar da cin hanci da rashawa bayan mulkin Zuma na tsawon shekaru tara da zarmiya ta dabaibaye. Suka ce ai tsohon shugaban kasar bai handame dubban miliyoyin dalar kudin gwamnati shi kadai ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Waɗansu al'ummomi biyu a jihar Jonglei da ke Sudan ta Kudu sun sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya domin kawo ƙarshen mummunan rikicin filayen kiwo da ya janyo hasarar rayukan mutane 37 cikin watanni biyun da suka shige. Mataimakin gwamnan jihar Jonglei ya ce al'ummomin ƙaramar hukumar Bo da ta Kudu sun amince da kafa wani yanki a tsakaninsu wanda za a baza jami'an tsaro a cikinsu, hana su al'ummomin karo da juna. Yarjejeniyar da aka sawa hannu makon da ya gabata ta biyo bayan shiga tsakani da jami'an jihar Jonglei da kuma ministan tsaro na Sudan ta Kudu Paul Manyang Juk suka yi ne. Karkashin yarjejeniyar al'ummin Inyara da Biyong sun amince za su rika warware rikicin filayensu ta hanyar lumana da suka hada da kotu. Mataimakin gwamnan jihar Conglei Agot Alia ya shaidawa shirin muryar Amurka da ake kira South Sudan in Focus cewa sakon da ministan tsaron Lieutenant General Col Manyang Jolan da gwamnan jihar Jonglei Philip Aguer suka isa shine tilas ne a maido da zaman lafiya ba tare da ɓata lokaci ba.
Daga ƙarshe, gwamnatin ƙasar Somalia ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni hudu bayan korar tsofaffin kwamandojinta, biyo bayan hare-haren kungiyar Al-Shabab da aka yi asarar rayuka. Sai dai ƙwararru sun yi gargaɗi da cewa sababbin jami'an tsaron ba waliyai ba ne da za su iya magance lamarin nan take, suna buƙatar goyon bayan al'umma da na gwamnatin su kafin su sami nasarar murƙushe mayakan. Yayin wata ganawa a Mogadishu jiya Litinin, majalisar Zartar Swat ta amince da zaben Hussein Usman Hussein a matsayin daraktan hukumar leƙen asiri da cibiyar tsaro NISA da kuma Janar Bashir Abdi Muhammad a matsayin kwamishinan 'yan sanda.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun faro takon da harin da wasu da ake tuhumar 'yan Boko Haram ne suka kai a wata makaranta a jihar Yobe. Ga Haruna Dauda Ju da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ce da misalin karfe 7 tsura ne dai wasu da ake san cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka afka wata makarantar mata da ke garin Dapchi inda suka dinga harbin kan mai uwa da wabi, yayin da malaman makarantar da sauran ɗaliban ko yaranta ma zuwa daji. Tafshi ma dai kwamishinan 'yan sandan jihar Yobin Mr. Abdul Malik Samuni ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya ce wasu mahara ne suka afka wannan makaranta da ake kira Jiji Dapchi da kuma yake karamar hukumar Busari a jihar Yobe, tunda misalin karfe 7 na maraice a daidai lokacin da ake sallar magariba kuma suka dinga harbin kan mai uwa da wabi a cikin makarantar. Sai dai kwamishinan bai ƙarin haske ba game da ko an sace wasu ɗalibai a cikin wannan makarantar ko a'a. Garin Dapchi yana tazan kilomita 100 daga babban birnin Damaturu. Na kuma tuntuɓi ɗaya daga cikin malamin wannan makaranta ta Wadarho wanda ya shaida min abin da ya wakana kamar haka.
Gashi fa yanzu muna daji ma.
A cikin makarantar naku ne suka shigo?
Sun shiga makaranta, Haruna, har bakin kofa na ba.
Kofan gidanka a cikin makarantar?
Wallahi dab.
Ya aka ga kafta yanzu?
Wallahi sai Allah.
Amma iyalin ka fa?
Iyalin na yanzu ban san ina suke yanzu ba.
Amma sun shiga, sun akwai mutanen da suka diba makarantar ne ko kuma ya aka yi?
A yanzu ba zan iya bada report an diba ko ba a diba ba, amma yaran wayansu mun shigar da su cikin gari, wayansu muna tare da su a daji ma. Iyalin na kuma ban san kai ina suka diba ma.
Okay, yanzu dai ba ku tare da su?
Ba mu tabbata ko akwai casualty ko a kona suka diba ba mu sani ba.
Da motoci suka zo ne ko da babura ne?
Da motoci, wanda sun zo wanda suka shiga wajen mu da motoci ne tata din nan, tantin sojoji.
Motoci za su kai nawa ne motocin?
Eh wanda na gani mota dai daya bakin kofa na, sai daya motoci guda uku, sai daya kuma ta rigefe masallacin mu, sai daya ta rigefe haka. Wurin gidan hostel.
Makarantar naku mata da maza ne ko maza ne kawai?
Ai mata ne kawai.
Oh, makarantar mata ne?
Eh, makarantar mata ne, GGDF ce.
To, amma dai ba su yi kone-kone ba ko?
To, kone-kone babu te a cikin makarantar mu din?
Eh.
A babu, babu.
Okay. To, banda cikin makarantar sun shiga cikin gari ne ma?
Eh, sun shiga gari.
Akwai sojoji a cikin gari amma ko?
Eh, sai yanzu ne wai muke ji sojoji sun shigo, wai ba.
A dama garin ba sojoji ne a cikin Dapchi?
Soja babu fatika su tafi. Amma ina jin bakin gada ba ka sa akwai gada ba?
Eh, akwai gada.
Eh, akwai checking point na mofo ne a wajen.
Okay, yan sanda. Kuma sun zo ta kwalta ne ko ta jeji suka shigo ne?
Eh, mu fa ka san sun zo sun rin samu a cikin muna talla, ba zan iya faɗa ko ta kwalta ko ta jeji suka zo ba, amma sun rutsa mu a cikin muna talla, muna raka, mun raka biyu na uku din kenan, sai kawai suka rutsa mu a ciki.
Sun yi harbe-harbe ne?
Eh, sun harbe-harbe sosai kai.
Na ce ba ku san yanzu ko akwai waɗanda aka kashe ko babu ba?
Kai, ba mu da labari da
yawa. Kuwa ji amma dai ana sanar da ɗin cewa an samu wani tashin bom a can bayan jami'ar Maiduguri, sai dai har zuwa lokacin da nake da aiko da wannan rahoto, hukumomi ba su bayani game da wannan tashin bom ɗin ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah sawaka daga jihar Yobe sai jihar Adamawa wadda za ta karbi bakuncin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a anjima kadan. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani cikin wannan rahoton.
His Excellency President Muhammadu Buhari has accepted to come here personally and declare the summit open. This is indeed historic for both Adamawa state and Nigeria as a country.
Mataimakin gwamnan jihar Adamawa kenan Mr. Martin Babale ya ma tabbatar da zuwan shugaban kasa a yau Talata, kuma zai zo yau ne domin aikin wuni guda inda ake tsarin zai bude taro na musamman kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar Adamawa ke shiryawa. Tun farko da yake ƙarin haske game da damarar da aka yi domin taron babban bakon, shugaban ma'aikatan jihar Dr. Louis Mandama ya kuɓe na irin shirin da aka yi.
Wanda ya kamata mu nuna ma mai girma shugaban kasa shi ne mu fito duka mu marabce shi. Mu nuna masa kauna. Akwai wasu wurare da za a takaita
zirga-zirga
a samu mutane su cinkusu. In an dubi yanayin da muke ciki, mu muna cikin jihohi musamman inda Boko Haram suka zo mana matsala. In an tuna wasu shugabanni na baya da suka zo, ai ba ko ina kawai ake bi a bar mutane a baje suna tafiya ba. So kiran da zan yi ma jama'a shine ai hakuri, a bi umurnin masu tsaro. Ana yin wannan ga jama'a na jama'ar jiha.
Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta buƙaci masu ababen hawa da su kaurace wasu manyan titunan fadar jihar. Esbe Usman Abubakar da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ku bayyana irin shiri da maɗamarar da aka yi.
Mun ɗauki kwararren mataku domin mu ga son shi shugaban kasa an zo an yi abin da ya kawo shi kuma ya koma lafiya ba tare da mun samu wani matsala ba. Batun ana zirga-zirga daga wurin Faro Junction duk dai hanyar da shi shugaban kasa zai bi an ɗan dakata na ɗan waccin gadi ne ba wai gaba ɗaya ba ne na rana da babu. Inda zai bi din ne muka ɗan sa mutane su ɗan daga kafa na ɗan karamin lokaci domin a tabbatar ba samu wani mishkila ba ta wannan hanyoyin. Kama daga Pizet Runabout Brutal Filling Station har zuwa Fire Service zuwa kuma can Police Runabout har zuwa gidan shi mai martaba Lamido.
Da yake taron na yaƙi da cin hanci da rashawa ne dai ya sa wasu magoya bayan Buhari irin su Alhaji Suleiman Muhammad Jada ke maganin fa akwai buƙatar tankaɗe da rairaya a cikin waɗanda ma suke tare da shugaban ƙasa a yanzu. Wanda ya ce wasu su ma ke bada tafiyar gwamnati.
Ina cewa yana ɓatawa kuma so da yawan mutane suka yana so ya ajiye su duk inda suke zo amma kada su shafi abin da gwamnati. Saboda haka don kula ce yana sauraron duniya sauraron raji. Yayi abu tsakanin shi da Allah. Ya manta da huduban da late mai ta masu laye mishi ne? Ai kowa ya san Buhari mutum ne wanda yake lufi yayi abu tsakanin shi da Allah. Kuma yasa zai bar waɗannan mutane suna ɓata mutane shi ne?
Fada wataƙila ya yarda da su ne.
Yadda in ka yarda da mutum ba za ka kuma in laifi sai ka saka bishi. Ai ba adalci cikin nan. Ka yarda da mutumin da yake cutar mutane ko kuwa wanda ke saka yana bata maka suna? an su wannan suke bata gwamnatin Buhari ne yadda mutane suke cewa duk abin da faru a ce waɗannan da su saboda kai yana ba su bincike bincika shi yake da gwamnati aiki shi yake da soja shi yake da police shi yake da masu bincike duk su bincika su san me gaskiya ne gaskiya wannan
Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
Oh, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Jam'iyyar APC ta dauko hanyar da za ta ruguza kanta da kanta. Kuma sai dai Allah ya kiyaye. Gyara ma ya kusa kurewa.
Abin bakin ciki. Don duk inda mutum kamar Atiku yace ya bari za a barna dewa kafin a mai da wani kamansa.
Kaga yadda aka gudu daga gunjunan zabe ya kusa. To idan jam'iyyar nan bata mai da hankali ba sai an gwamma cikida da karatu.
Ta
APC.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To duk da cewa har yanzu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai fayyace matsayinsa ba game da ko zai sake neman wa'adi na biyu a zaben shekara mai zuwa ta 2019 ko ba zai nema ba yana kamshan kira sosai akan ya dawo ya sake tsayawa da musamman daga gwamnoni da sauran 'yan siyasa to sai dai kuma ko a cikin jam'iyyar tashi ta APC akwai masu dali-dali game da kuma tashi saboda irin kamun ludayinsa zuwa yanzu
a cewar gwamna Nasiru ɗan Rufa'i lokaci bai yi ba da shugaban zai ayyana takara amma tuni shi suke marawa baya
shi shugaban ƙasa ya ce abinda aka zabe shi shine ya ma mutanen Najeriya aiki har zuwa 2019 abinda ya sa gaba kenan lokacin da zai fito ya ce ko zai takaran zabe ko ba zai yi ba bai zo ba abinda ya sa gaba gyaran Najeriya wa'anda wasu wa'anda yanzu suna neman shugabacin su suka bata kuma mun san su wannan zamanin Buhari babu wani dan arewa da zai tashi a siyasance yafi karfin Buhari sai ran da Buhari ya ce ya daina siyasa saboda haka wannan zamani na Buhari ne kada ma ka fito ka nema
kamar gobe za a gudanar da zaben 2019 a Najeriya dan yadda in siyasa suke ta taruka don samun makamar rikewa a zaben da za a gudanar daga Fabrairu bade mafi daukar hankali shine yadda in jam'iyyar APC mai mulki ba su yi walwalar da NPDP suka samu ba a tsawon mulkin su na shekaru 16 hakan dai kan sanya yawan sun su bukatar garan bawul a gwamnati kamar yadda ɗaya daga cikin su barista Ibrahim riga cikin ke cewa
babu reward mechanism a part from APC me wani ne mechanism shine wanda suka wahala ya kamata a kyauta musu wasu jam'iyyu suka gabata mun gani da zarar an gama zabe in kai takarar kansila ka fadi zani mu daidai matsayin kansila a kyauta musu saboda mun kai gudu sosai daga wata jam'iyya in kai chairman na gwamnati ne da majalisar jaha ne da majalisar tarayya wakili ne sanata ne ko gwamnati ne mun kai takara to ba za a yi daga saboda kana hakka isa kai takara hakke post hakke primary election kafali a saka resource so daga kai mutum mun zaba an bar tare kara jibi sai wanda ba su san hawa ba ba su san soka ba ya akai maja ya aka hadu ake tota musu
to duk wannan tana faruwa ne yayin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya nada jigon jami'ar tasu wato Bola Tinubu domin ya je kokarin dinke barkokin da suka bayyana a rassan jami'a na jihohi daban-daban na Najeriya ciki har da jihar Shi'a Rufa'i din ta Kaduna da yake ɗaya daga cikin ayyukan da aka ce Tinubu zai yi zai hada har da kokarin maido da wasu yan jami'ar APC din da suka fusata suka janye daga harkokinta mun ga ya kamata mu samu irin waɗannan mutane mu ji ta bakin su kuma tunda abin ya zama harka ce ta cikin gida mun shirya wannan muhawara da zamu fara a yau a tsakanin jigogin jam'iyyar guda biyu wato Isa Tafi da Mafindi Yarima Muri da kuma tsohon na hannun daman nan na Buharin shi Buba Galadima kenan kuma zamu tashi ne daga tambayar da muka yi wa shi Tafi dan akan yadda suke ji game da tazarar da mutane irin su Buba da su Atiku Abubakar suke sakawa tsakanin su da jam'iyyar da kuma shugabanninta irin su Buhari dan kansa
tsakani da Allah ba mu ji daɗi ba don duk wanda yake tare da mutum kamata ya yi a ci gaba da zama tare ba don komai ba saboda zo mu zauna zo mu saba zo mu fata kuma ya kamata idan abu ya faru ya zama akwai ƙofofi yafiya na juna kuma ya zamanto akwai manya da za a tuntuba wanda za su iya ajiye mutane biyu da basu ji tuba
amma kana ji an yi abin da ya kamata zuwa yanzu wajen hana abin da ya faru dan da sirrin mu ga ladima
wannan ban kai matsayin na fahimci menene ya kai yayi zafi har kai ya dauki zafi sosai ba don kuma buba galadima in na gaya maka sakanina da shi sanayya ta fi shekara 20 ko ba ka buba
fiye da haka
ya fi shekara 20
to ta maka bar shi ya tafi
ai ba kai ba
a ya tafi wani guri
a ai bacin rai yana da hawan hawa kuma abinda Buhari yake so a tafiyar da mulkinsa ba technocrats kawai ba
amma ni har yanzu ba
yana wani na zuwa yana bukatar shugabanni don haka tun da yake fushi yake farin abinda ya ga dama na fushinsa
shi
buga galadima a sanin na Buhari bai taɓa tanka masa don haka ga Buhari yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da kujera mai kyau a gefensa
kana da kira har yanzu ana kokarin a sulhunta su tsakanin su
ba sai an sulhunta su ba Buhari zai kira shi da kansa
amma me yasa bai kira shi ba har yanzu
lokaci ne bai kai ba
a nan ne mu dawo ninka kamar da yake ka sha bayani na wasu daga cikin matsalolin da suka faru har ka koma inda ka koma yanzu nan amma a takaice ga wanda bai samu damar jin wannan abubuwa ba me fusa da ka ne
wato ya kamata jama'a su sani ba na son koma baya
ni ma ba na so a koma baya
ina bayani kullun akan
ba na so amma tunda muna shimfiɗa ne kullun akwai wanda bai san abin da ya faru ba
abin da yake aukuwa shine General Buhari ya samu waɗanda za su iya masa aikin da mu da can muke masa kuma a matsayin da demokradiya muke yi sai mu bar shi da ra'ayinsa akan wannan Allah ya ba da sa'a
babban makasu da zaman da muke shine mu dubi jam'iyyar na taku da APC mu ga inda take inda ta fito inda za ta dosa da yawa akwai korafe kowa ya sa akwai wannan korafe ba gurin ka kai kadai gurin mutane da yawa na wanda aka yi watakila tafiyar da su suke jin kamar an bar su baya ka sha bayanin cewa kai ba mukami kake nema ba saboda haka ba wannan ne fusata ka ba shi yasa nake so ka dan ba mu kadan daga cikin abin da bai maka dace ba
mun san inda aka fito domin mu muka fito da ita mun san a inda muke dan muna zaune a cikin kasar Najeriya amma ba mu san inda aka dosa ba wannan sai Allah ni amma ana wahashe jam'iyyar APC ta dauko hanyar da za ta ruguza kanta da kanta kuma sai dai Allah ya kiyaye gyara ma ya kusa kurewa na farko da ita gwamnati mai ci ta faɗa ƙarara ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba ta da buƙatan ɗan siyasa ba ta da buƙatan siyasa ta manta cewa siyasa ce ta kawo ta inda take kuma an yi wa mutane alƙawura da yawa alƙawuran nan fa ba a gansu a ƙasa ba mutane da yawa kullum in an tashi sai a ce buba galadima waye waye mutane sun manta cewa buba galadima nan ba shi kadai ne yake kusa da Buhari ba shi kansa yana da mutane a gabansa kamar mai rasuwan ABM Mutar Muhammad shi ne mataimakin Buhari a lokacin da muka yi Buhari organization akwai Sule Yahaya Hamma wanda shi ne director general na campaign ɗin Buhari shekara 14 ni din nan mataimaki ne kawai amma dan ina magana a kafofin labarai an ɗauka ganin ma cewa daga Buharin sai ni amma ni na san ƙarya nake yi akwai na gaba da ni shin ina waɗannan mutanen me aka yi da su da muka faro tafiyar nan a 2002 mu mutum 34 yau babu mutum ɗaya tak wanda ke cikin wannan gwamnati saboda haka rigima ni ba na rigima da Buhari ban tsammana shi ma yana rigima da ni ba ko da yake ya taba cewa ya gaya wa kafofin labarai taron jaridu na duniya cewa baya bukata ta baya bukatan kuri'a ta baya bukatan magoyin baya na yake kusa da shi amma da yake ni ina da kishin mu muka kafa wannan jam'iyya abinda nayi a zaben 2015 to sai dai a kamanta da babu dan adam duk kasan nan kai duk duniya barin ya ta babban mahaukaci babu mutumin da zai iya gaya min cewa na je gunshi a kama min kafa ina neman wani mukami amma idan naga abin da ake yi ba daidai ba da mu ne wannan jam'iyya mun san cewa idan wannan jam'iyya ta ruguje duk yan bana na iya nan da suka zo yadda suka gudo daga wani gu suka zo gujewa gaba kike za su bar jam'iyyar mu ne zamu tattara fasassun kwaryan
bari mu yi mu taka yadda zan muna da abuwa da yawa me zaka ce ka abin da kaje yace daga cikin mutane 34 da suka kafa jam'iyyar nan
suka kafa tafiyar nan
tafiyar nan ba ko dai da yake tare da wannan gowanci me zaka ce ka haka tafiyar
wannan magana ne babba don duk inda haka ya faru
shi yana cikin 34 din ba ciki okay to mu ji
in tunda ya ce 34 suka kafa mu ba wanda ke ciki ya nuna yana ciki
eh ana ta ba ko kai kana cikin 34
a'a okay
ba na ciki to mu ji to ya
wannan tushe ne na babban korafi kuma ina tsammani da ikon Allah Buhari yana da kunnin ji ko da wasu ba su gaya masa don Buhari mai jin radio ne dare da rana wannan magaran da yayi Buhari ya ji shi kuma idan Allah ya yarda Buhari yana shirin fadada gwamnatinsa kuma a tafiyan da yake shirin fadadawa yana da niyyar ya kawo shugabanni don yanzu yan gari na iya su suka cika gwamnatin
kage sheku to wannan ita ce shimfiɗa wannan muhawara da muke niyyar mu ci gaba da yi a kwanaki masu zuwa idan mun dawo a makon gobe Allah kai mu zamu duba abubuwa da yawa cikin har da matakan da ya kamata APC din ta dauka idan dai da gaske take tana son ta sake hada hancin mutanen nan da suka yi mata aiki a shekarar 2015 domin su daura da marar ciwo mutane sabon zabe a shekarar 2019 Allah kai mu yanzu dai bari mu yi godiya ga bakin namu Isa Tafi da Mafindi da kuma Shibu Bagaladima tare da wanda suka taimaka aka da wannan shirin wanda muka dauko shi a ofishinmu da ke Abuja wato wakilin mu Nasira da Malika da kuma Benjamin ga wanda ya dauki shirin a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwata a Washington DC a huta lafiya.
To madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan kana takaice.
Gwamnatin kasar Somalia ta zabi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni 4 bayan korar tsofaffin kwamandojin ta biyo bayan har-haren kungiyar Al-Shabab da aka yi asarar rayuka. Sai dai kwararru sun yi gargadi da cewa sababbin jami'an tsaron ba waliyai bane da za su iya magance lamarin nan take, suna buƙatar goyon bayan al'umma da na gwamnatin su kafin su sami nasarar munkushe mayakan. Yayin wata ganawa a Mogadishu jiya Litinin, majalisar zattarwa ta amince da zaben Hussein Usman Hussein a matsayin daraktan hukumar leken asiri da cibiyar tsaro NISA da kuma Janar Bashir Abdi Muhammad a matsayin kwamishinan yan sanda. An kuma zabi mai jo Janar Bashir Muhammad Juma da ake kira Gube wanda ya dawo a matsayin kwamandan dogarawan gandiroba mukamin da aka sauke shi daga kai kasa da shekara guda da ta shige. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake dora mutumin da ya gada laifin gaza daukar matakin da ya dace dangane da shishigin Rasha a zaben shugaban kasa na shekara ta 2006. Obama shine shugaban kasa har zuwa lokacin da kuma bayan zaben shekara ta 2016. Saboda haka menene yasa bai dauki mataki akan shishigin Rasha da ta yi ba bisa ga cewar Trump a shafin sa na Twitter.
To madalla zakai ta tulla barin mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdul da tsaya ni gabatarwa da Solomon Abu da ibada umarni sai engineer mu wato Derek Smith ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.